أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر. نعم.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
الله أكبر.
الله سبحانه وتعالى ya nemi muminai lalle lalle kada su kulla wata soyayya ko wata abokantaka ko wata alaka ta kauna da soyayya da jibintar lamari ga kafirai, sannan kuma dan saboda da ya kasance mumine sun ƙara fahimta na harancin kulla kauna da soyayya ga waɗanda suke kafirai, sai Allah subhanahu wataala kuma har yanzu ya nemi su yi koyi da Annabi Ibrahim alaihi salamu da shi da waɗanda suka yi imani da shi, a inda su ma suka yi bara'a suka raba gari tare da kafirai waɗanda ya kasance iyayensu ne ko ‘yan uwansu ne ko ‘ya’yansu ne ko matansu ne, kamar yadda muka gani ga Annabi Ibrahim alaihi salam. Sannan koyi da Annabi Ibrahim za a yi koyi da shi akan komai, amma banda addu’ar da ya ce zai yi wa babansa wato ɗan uwan mahaifinsa, zai masa addu’a na Allah ya gafarta masa. To wannan Allah ta’ala ya hana cewa kar mumini ya yi addu’a ko neman gafara ga wanda yake kafir. To saboda haka wannan ya yi tsanani ƙwarai da gaske a ƙiragen muminai. Sun bi sun yadda tun da Allah ne ya ce, Manzo sallallahu alaihi wasallama ya isar sun yadda. To amma kuma ai an ce sabo turken wawa sun saba da ‘ya’yansu da matansu da ‘yan uwansu da iyayensu, ba za su rasa ɗan tunaninsu ba haka. Shi ne Allah subhanahu wata’ala ya sassauta ya ce to zai sa ‘yan uwan nasu da ‘ya’yan nasu da dangin nasu da abokan hulɗar tasu waɗanda suka raba gari da su, to zai sa su ma su musulunta. Saboda haka sai su dawo su ci gaba da ƙaunarsu, su ci gaba da haɗin kansu, su ci gaba da mu’amalarsu da faduwa tare da tashi tare. Asallahu an yaj'ala bainakum min ladina aditu minhum mawadda. Allahu qadir wa Allahu ghafurur rahim. To haka din kuma ya faru, ya zama mafi yawan larabawa duka musulunta. Har annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri yar babban kafirin shugaban Makka Abu Sufyan bin Harb wato Umma Habiba. Daga nan kuma shi kenan aka ci gaba da kuma hulɗa, musamman kuma bayan buɗewa Makka, sai ya kasance kuma mutane suka yi ta shiga kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa, wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sai ga mutane suna shiga cikin addinin Allah afwaja, jama'a jama'a jama'a, ana ta zuwa, ana ta musulunta, ana ta mubaya. To saboda sai duk wannan hukunci hukunci sai suka yi sauki. Tunda yake haka ne a yanzu kafiran ma za a ci gaba da mu'amala da su, amma kafiran kashi biyu. Akwai wanda za a ci gaba da mu'amala da su da taimaka musu, da tausaya musu, da yi musu adalci. Akwai wanda kuma za a ci gaba da gabar da su. Shi ne wa'innan ayoyi da aka ja suke bayani a kan irinsu. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. الله سبحانه وتعالى بحنيكو مؤامله بكافر وان ديكن شي بسياكيكو با كمان بني قزاع بسياكي مسلمي با سكي سلو ده سوداما amma sun ci gaba da kafircin su. Musu yaƙe ku ba a cikin addini. Wa akhrajukum min diyarikum, musu fitar da ku daga cikin gidajenku ba. Kamar ni yadda kafiran Makka suka yi, suka yaƙe ku, suka fitar da ku daga cikin gidajenku da dukiyarku da duk abin da kuka mallaka. Ya zama cewa kun taho kawai hannunku rabbana zuwa hijira ko dai Habasha ko kuma Madina. To irin waɗannan kafirai Allah ta'ala bai hana ku an tabarruhum, ku yi alheri a gare su ba. Ba ma ku zauna kawai haka ba, kuma yi musu alheri. Wata ku suɗu ilaihi, kuma ku riƙa yin adalci. Ko da wani abu ya haɗa da musulmi da irinsu, ko shari'a ce ko wata yayya ko wani abu, to ku yi adalci a tsakaninsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yanka dabba, tunkiya ce, rago ne, akuya ce, ya rarrabawa makwabtansa wato Yahudawa. Saboda mai da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah yana san masu adalci, inda shi adali ne, baya zalunci, ya haramta zalunci a kansa kuma ya haramta zalunci a kanku. Fala tazalim, kar ku yi zalunci. Adalci shi ne wanda ya tabbatar da sama da ƙasa har yanzu suna nan yadda Allah ta'ala ya halicce su. Ba a samu wani abu wanda za ka iya nuna wani laifi farji'il basar, ka duba saman ka duba ka gani ka sake dubawa dai zaka ga wani abu da zaka iya ci gyara a kansa ko wani guri ya tsage ko wani guri ya bangare ya fado saboda ka law kana fihi ma alihatun ghayrullah da a ce ba Allah ne yake kula da sama da ƙasa ba da tuntun saman da ƙasan sun warke mutane a gani ba gani ba saman da ƙasan ba ma sun suka halitta ba amma wajen sun warke kullum sai ka ga mutum gare jiya da rashin adalci ya sa abin da za su ci da gare su bayan kuma dukkan abin da yake na dukiya na albarkatun ƙasa su masu mulkin ba nasu ba ne na talakawa ne aka dunkule aka ba su kuma kun su raba adalci wallahi da za a ce kiɗan Najeriya ba shi biliyan ɗaya ba abin da zai rage dukiyar ƙarfin gwamnatin Najeriya ita ce fa ta shida ba a arziki a duniya duba yawan ƙasashe amma a ce ɗaya biyu uku huɗu biyar shida a arzikin mai amma kun ga a yadda muke yi ba kowa ne zai iya samun abin da zai ci sau biyu a rana ba kuma na jin wajen kusan shekara na wajen kusan shekara ta fi kusan shida ko biyar muke cewa a Najeriya babu wani inci guda ɗaya wanda za ka tsaya a kan inci ko kuma iya faɗin ƙafofin ka ce nan dai kam na tsira na faɗi wannan aiki amma mutane sai yanzu kuma ake ta faɗa ake ta faɗa a ce babu inda za ka je a Najeriya a cikin ruwa ne ko a kan tudu ne a gidan gwamnati ne ko a jeji ne ko a gidajen talaka ko a garuruwa inda za ka ce yawwa to nan na tsira babu wallahi duk rashin adalci su waɗanda sun kawo rashin zaman lafiya su ma da an yi adalci ana alinsa ba za su ba ko dai adalcin ya hana su ba samu ƙofar yi ba ko kuma idan sun yi tun wuri a yi adalci a hana da abin duk bai kawo yadda muke ciki ba muna fata Allah subhanahu wata'ala ya baiwa duk wanda Allah ta'ala ya bashi jagoranci da shugabanci a wannan ƙasa ya bashi ikon yin adalci su kuma mabiya ba doka ya kamata su ma su ɗauka a hannunsu ba koma ga Allah subhanahu wa ta'ala duk rashin komawan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ya Allah duk wanda ya kasance ka saka amana ta mulki a hannunsa ya tausasa wa talakawa shi ma ka tausasa masa duk wanda ya kuntata musu shi kuma ka kuntata masa abin da yake kan talakawa shi ne biyayya idan suka yi biyayyar su kuma shugabannin ba su yi musu adalci ba shi Allah da kansa shi ne wanda zai shigo cikin al'amarin ya gyara al'amarin ta duk hanyar da ya ga dama ko ya canza halayensu ko ya kauda su ya kawo waɗansu ta irin hanyoyin da ya ga dama to amma su ma mutane ɗin sai ya kasance kuma su ma an bar Allah ɗin so ake maza maza komai a same shi ba ta da wahala ko wani muna fata da masu mulkin da waɗanda ake yin ake mulka Allah subhanahu ya sa musu ilhama ta yadda haduwar ilhamar tasu za ta kawo gyara na dindin na har abada a wannan ƙasa ta mu Najeriya za mu gani a duk ƙashin bayan adalci in an yi adalci a zauna lafiya in ba a yi adalci ba ba zaman lafiya lokacin da mahadi zai bayyana ko ya rage saura kwana bakwai a yi tashin kiyama sai mahadi ya bayyana in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo zai shimfiɗa adalci saboda adalci za ka cewa da kura da akuya ana ciwo guri ɗaya ba wanda ya damu da mutanen da da yake suna kwatanta adalci wanzan da muna biyu ke kawai ga kayayyakin sayarwa nan ba mai sayarwa kai za ka zo ga kuɗin a rubuce ka ɗauki wanda kake so ka ajiye kuɗin ka nemo wani abin nan ko dutse ko ka dora shi kenan ka tafi wani ma in ya zo ya siya ya dora a kan naka wani ma in naira ɗaya ko kobo ɗaya bai taɓa ɓata duk inda ka ga dama za ka kwanta tafiya ma idan za ka yi kasance tafiyar dare ta fi auki sai magariba ta ce ka kama hanyar mai dubi yadda muke kenan in kana gingaɗi sai ka nemi jeji inda ya fi duhu sai ka ratsi da motarka sai ka zo kan abu na ɗin motar sai ka yi bacci don zai yi hakan nan don bacci ya kawo daga sannan ka kuma sauko ka zo ka shiga a ci gaba da tafiya kai kaɗai na sha yin wannan daga nan na tashi wajen magriba fita da mato in je gisho wurin da mato sai wai wajen karfe ɗaya ko karfe biyu to lokacin ana kwatanta saboda kowa ya tuna bara to bai ji daɗin ba na bane muna fata ko irin wancan adalcin ma Allah ya dawo mana shi inna ma yanhakumullah kawai abin da Allah ta'ala kamar mun cewa aka ce abin da Allah ta'ala ya hana ku waɗanda Allah ta'ala ya hana ku yin ma'amala da su kyakkyawa daga cikin kafirai a yanzu da an sassanto shi ne annabi na ƙatalo ku waɗanda suka yaƙe ku wa zaharu wa akarajukum suka fitar da ku daga cikin gidajenku da dukiyarku wa zaharu ala ikirajiku suka taimaka wajen fitar da ku a Makka lokacin da aka fitar da mu'minai daga Makka aka raba su da gidajensu da dukiyarsu da duk abin da suka mallaka da ƴan uwansu da matansu da ƴaƴansu waɗansu da kansu suka kore su waɗansu kuma suka taimaka wa waɗansu aka fitar da su to da wanda ya fitar da mumune da kansa da wanda ya ce maka duk wannan Allah ta'ala cewa ya hana an ta wallahu ku yi soyayya da su ku haɗa wata ƙauna ko wani zumunci ko wata mu'amala ta ƙauna tare da su saboda ka wanda ku yi kuskura duk da haka ya nemi mu'amala da su yene ni hada kauna da soyayya da su bijibinta lamarin sa a gare su wa ulaka humuz zalimun ko inna sunni azzalimai wa inda busu ajiye abu a mahallin su ba sun saba wa umarnin Allah subhanahu wataala ya ce kada su bijibinci lamarin wato kafirai wa inda suka fitar da su wa inda suka yaƙe su bayan ga sun yaƙe su ga sun fitar da su wayo sun taimaka wajen fitar da su to saboda haka Allah subhanahu wataala ya hana su mu'amala amma suka zo suka ci gaba da mu'amala da ku wayanda haka ba san ko hani ya shafi irin waɗannan ba irin su ne Abdullahi bin Umar wayan su da suka ci gaba da mu'amala da kafirai din irin masu wannan sifa din to shine Allah ta'ala zai saukar da wannan aya din ga irin su kenan za mu gane inda kafiri bai yaƙe ka addininka ba ya hana ka yin addininka yadda kake so bai hana ka ba shi bai yaƙe ka ba bai kore ka daga mahaifarka ko gurin zamanka ba tunan ka ci gaba da mu'amala da shi na ku ci gaba da kowace mu'amala da shi ana iya taimaka masa ana iya neman taimako gurin su duk wannan babu ba a hana ba amma idan ya zama akasin haka to wannan an hana kifi sa aka samu abubuwan suka yi sauki akwai kafirai waɗanda aka yi alkawari da su tsakanin su ga su yanzu ƙasar ta koma ƙasar musulmi gaba ɗaya ba kamar da take ƙasar kafirai gaba ɗaya ta koma ƙasar musulmi saboda an kulle yarjejeniya kuma a sulhun Hudaybiya an yarjejeniya iri a kan cewa wanda ya kasance ko da mumini ne yake a maka ya taho ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai a mayar da shi kuma wanda yake mumini a nan ya je makka to su sai su dawo da shi to za mu samu a ayoyin gaba cewa amma mata musulmi idan suka yi hijira suka zo Madina to waɗannan ba za a ce su koma ba sai a mayarwa a yi composition a mayarwa mazajensu abinda suka kashe na wahalar aurensu kawai shi kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shine duk wani ijtihadin sa daga baya Allah ta'ala ya tabbatar saboda su kafirai sun ce ai ba haka muka yi ba shi kuma yace ni kuma haka na gani to shine kuma sai Allah subhanahu wataala sai ya sako da ayar da za a karanta da a nan gaba akan hakan shine daidai na'am
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
الله أكبر.
تو سورة كونا آية سوكا kami da muka fada ga irin waɗannan mata waɗanda suka taho daga Makka su yi hijira zuwa Madina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da nufin su zo su bayyana imaninsu su bayyana musuluncinsu to tunda ya kasance daga cikin kafiran suka fito matan kafiran ne su to saboda haka a jarraba su abin dan a tabbatar da gasken sun zo ne suna mu'mini sun zo su musulunta ne ko ku akwai wata bukata ko yawon shakatawa ko wani bude ido ko wata tana da wani saurayi ko wani ashiki a cikin sahabban ta biyo shi ko akwai wata bukata kila ko ta dukiya da suke ta saka ko dai wani dai abu dai wanda zai kasance dai ba musulunci ne ba lalle lalle akwai wani abin da ya kawo su to a bincika a tabbatar lalle lalle kalbar musulunci ce ta kawo su shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kuka gaskata da Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne kuka gaskata da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzonsa ne ku gaskata da alqur'ani daga gare shi yake zaje akunu mu'minatu idan mu'minai sun zo muku waɗanda suke so su bayyana imaninsu sun yi hijira daga Makka sun zo muku suna mu'minai suna cewa su yanzu nan ba fa a kafirai suka zo ba a mu'minai suka zo إذا جاءكم المؤمنات يا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات نعم سكورا دقى مكة زوا جليكم فامتهنوهن كجرباش jarrabawa ne ta samu asali ne jarraba su idan kuka jarraba kuka ga wannan ka'idojin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ku ya kasance sun ci wannan shikenan sai ku kyale su fa in alimtumuhunna mu'minati in kun fahimci cewa lallai mu'mini din ne da gaske ba wani abu na san zuciya na duniya ne ya kawo su ba saboda ko ku jarraba su ko ba ku jarraba su Allah ta'ala a'lamu bi imanihi Allah yana sani cewa mu'minan ne ko ba mu'minan ba kawai yana so ku ma ku gane da kanku mu'minan ne ko ba mu'minan ba to idan ka fahimci mu'minan ne a ƙarfan zato tunda ba ku san kuma ƙarshen ne a zuciyar ba amma dai tunda kuka jarraba su suka ba ku amsa kuma za ku lura har yanzu abinda jikinsu yake nunawa body language din su shikenan Allah sarbi uhu na ilu kufa kasar kada ka kuce za ku mayar da su wajen kake da wannan Allah ta'ala ya tabbatar da hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam dama yake yi in mata ne amma in kafirai ne a in maza ne a mayar da su sai dai in su ma din a mu'minan suka zo kuma a sulhun na Hudaybiya ko a mu'minai suka zo za a mayar da su haka takaddar ta yarjejeniyar ta nuna Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mata ne ba za a mayar da su ba saboda haka tunda sun zama mu'mini to shikenan kuma babu aure tsakanin su da kafire mazajen su da suka faru la hunna hillul lahum wa'annan matan ba su zama halal yanzu kuma ga wa'ancan mazajen su kafire wala muhillu lahum su ma mazajen matan wa'annan musulmi tun da su musulmi ka ba su halatta a gare su ba saboda haka musulunci ya raba a wurin kawai abinda za ku shine wa atuhum ma anfaqu abinda mazajen su su kashe na sadaki ko nawa ne su lissafa su zo su karba shi kenan su tabbatar da adalci ba za su yi biyu babu ba a ce ba matar kuma ba babu abinda suka kashe a hidimar auren su da haka su fi gida asara ɗaya asarar matar saboda haka tunda babu aure tsakanin su da mazajen su lakin na alaikum babu wani laifi a gare ya halatta an aiki hukunda ko aure su da sharaɗin idza ataytuhunna ujurahum mun kun ba su sadakin su kuma sannan sun yi idda wala tumsiku bi ismil kawafi amma idan mushrikai ne wannan ana magana ne a shi wato kafirin idan matan da suka zo mata ne na ɗaya daga cikin waɗanda aka bi littafi ko dai kiristoci nasara ko kuma yahu addinin musulunci ko da yaushe tunda kirista suna da littafi na sama yahudawa suna da littafi saboda haka asalinsu duka ɗaya ne saboda haka mu'amalar da addinin musulunci zai yi da su ta sha bamban da waɗanda ya kasance kawai addininsu kawai na ƙirƙira ne na ƙasa ne ba su dogara da kowane irin tabi majusawa maguzawa wanda suke bautawa gumaka suke bautawa rana wata da wuta da sauran abubuwan da ake bautawa wannan Allah amma waɗancan Yahudu da Nasara Yahudawa da Kiristoci Allah suke bauta to saboda idan waɗanda suka zo ba sa cikin Yahudu da Nasara suna cikin mushrikai ne kawai to na san ba za ku karbe su ba babu aure tsakanin ku sam sai dai in musulunta suka yi duka nan ku a iya auren su musun musulunta mazajen su basu musulunta ba to sai a saurara zuwa gamawar idda su kafin su gama idda in ya kasance mazajen su sun musulunta shi ke nan in suna son sai su ci gaba da auren su ba tare da an saura wani aure ba ko da ni aka yi ku a wancan auren ko mai aka raba amma in sun gama idda shi ke nan sun zama da cin manema gawara kuma in sun yi da su bayan sun musulun kaɗin ba haka ma waɗannan na halin kitabu ne wata ga ya halatta kai musulmi ka auri ba Yahudiya ko ba Nasariya ku zauna a gida ɗaya ɗaki ɗaya gado ɗaya shimfiɗa ɗaya mayafi ɗaya sai ka tafi masallaci ita ki tafi cinci sai ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala dukkan Allah ya biya ma bukata saboda alfarmar manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta nema saboda neman dan kamun kafa da yi almasi matar ka ce ya inda aka haifa na ku amma ba a yarda a musulunci ba Yahudi ko ba Nasara ya auri ko musulma wacce ta kasance mumina ba ba dan komai ba saboda idan ya aure ta shi ne wuka shi ne nama musulmin ma sai in ya ga dama wato ki tafi da shi wani yana iya sace yarda an rabu kenan ya yanta kuma har yanzu shi yake iko da su bewa tunda shi ne ubansu shi ne ko mai gida shi ne jagora a gida ya kasance hakan ta saka su ba addininsa wannan dai kawai shi ke amma farkon musulunci wannan duk ba a hana ba ci gama musulma ta auri kafi ko mushrikin ne musulmi kuma ya auri kafira kowa yana ci gaba da bautar abin da ya imani da shi farkon musulunci haka ne Zainab ɗiyar manzo sallallahu alaihi wasallam kafiri ba mushriki shi ne wanda ya kasance mijinta yawa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ma ya zo ya ce to yana ambaton ita Zainab aka bashi aka daura aure ya zama aka zo yakin Badar shi ma mijin na Zainab ɗin ya shiga cikin yaki da za a yi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka kamo shi haribar yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa fansa kowa ifan shi kansa daga cikin wanda aka nema wa fansa hadda shi mijin ita nana Zainab akwai abin hannu mantaka ta nana Khadija uwar ita Zainab wanda ita kuma ta gada daga wajen mahaifin saboda ka sai wannan ta bayar akan tana neman fansar mijinta Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga wannan abun hannu ya shaida wanda ka zuci da ci sanyi to sai ya kama shi wanda ka shi kafi a bata aka ba shi ta shifa amma ba wai ta koma a matsayin matarsa ba a'a tunda ita ne mai rantsa shi kake ni ai kuma babu zancen kuma yanzu aure tunda an samu wannan aya ya hana wannan kuma yanzu to saboda ta zauna ba miji din yanzu ce har shekara ta kafin sun ce shekara biyu daga baya shi ma sai su musulunta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai imiyar masa ita sun ce ba sake ɗaurin aure ko su daki ko shiri ko wani abu da ake yi na ɗaurin aure akwai wani abu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sani game da haka saboda sai ce ai haka ɗin amma ƙa'ida da sai a ce sai mun sake ɗaurin aure da sabon sadaki da sauransu shi masai na Umar yana da matan mushrike kamar guda biyu shi ma isa ce su to duk haka da ake yi to amma yanzu addini musulmi ya zo ya hana kawai wanda ya bari kawai wanda ya kasance idan mace ahlul kitabi ce ba yahudiya ko ba nasariya kai musulmi za ka iya aurarta aya ta shida ko ta biyar a hafsin a surar ma'ida take take cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utu al-kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal-muhsanatu minal mu'minati والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متكئين أبدا أيو أن حلفت عنك دي أبن دي كتنشي حلفني ميسرتاني كما ميدائي ku yi amfani da shi gwargwado ba ku yawaita ko ku karanta ba ku nuno sharabu wala tusrifu duk wannan rashin bin wannan ka'ida yake jawo duk cutocin da ake fama da su a duniya mun ce da za ka dangi da za ka je makabarta duka tashi waɗanda suke cikin kabari a yi tambaya kai ne ya saka ta a sanadiyar mutuwar ka da zai ce na ci abu ta gane yi min yau kai kuma fa ni ma na ni kuma na ci abu ta gane yi kai fa ni na ci abu kai fa ni na dukkanin sai ka sama ta shi sa ne musallar alaihi wasallam ke don kai za ka ci abinci sai ka raba cikin ka gida uku ɗaya na abinci ɗaya na ruwa ɗaya na numfashi in za ka yi wannan har abada ba za ka yi rashin lafiya inda ba ajali ne saboda haka an halatta mu komai kyakkyawa mai daɗi halas kuma har yanzu wata amul ladina utu kitabin qablikum abincin ahlul kitab yahudu ko nasara in sun yi abinci sun yanka ko sun dafa ko sun soya in dai da irin sunan da suka saba yanka suka yi shikenan halal ne gare ku su ma abincinku halal ne ba Yahudi ya yanka abin yankansa, na ce wa'inda ce a yi yankan Allah ya fi yankan mutum, kamar da kuke da magawa ne su a ka'idarsu. Kinsa ya yanka da sunan Almasihu, kai musulmi an ce ya halatta da ci. Amma kun za'a kuma waɗanda ya kasance za ka yi yanka ɗin, ya dubi alƙibla, dukkan buƙa'idar musulunci. Muka yanka da bismillahi Allahu akbar, to sai ya ce da kai idan aka ci wannan yankan naka an ci har don sau da ba ƙungiyar kuɗi ba kawai shi ke da akwai adalci a nan, akwai tunani. Sai ka samu ma cewa a gari mahauta guda biyu ce ko
duka shi nan a ko'ina, wannan ta waɗannan, wannan ta waɗannan.
Amma ka taɓa jin mahauta biyu wannan ta kirista, wannan ta musulmi? Babu. A duk garuruwan musulmi gaba ɗaya babu. Yawanci za ga cewa idan wani abu ne yanka ma ya tafi, musulmin suke kira su yanka musu. Haji ne, maki ne, shanu ne, waye ne, su kiristoci ne. Allah ta'ala ya ce ka yi mu'amala da wanda bai yaƙe ka ba addininka. To ka ga irin waɗannan babu sauran ƙauna fa a tsakaninku da su. Suna yaƙar ka a addininka. Waɗansu wuraren ma in sun samu dama su fitar da kai daga garinku, su raba ka da komai naka. Saboda haka za ka bi abin da Ƙur'ani ya faɗa ga shi nan. Ka yi mu'amala kyakkyawa da soyayya da ƙauna ga waɗanda ya kasance ba su fitar da kai, ba su yaƙe ka a addininka ba. Yaƙi ba wai sai da takobi ko sai da bindiga ko sai da bamba, a'a, akwai yaƙin baka, yaƙin iri-iri ne. Kuma jihadin nafs, yaƙin zuciya. Wanda duk wanda ya yaƙe ka a addininka da kai da shi ba ƙauna, ba soyayya, ba mu'amala da kai da yake kyau. In kai haka ka saba wa Allah subhanahu wata'ala, ka ƙi yin umarni da ya maka, kuma ka zalunci kanka kamar yadda ayar ta faɗa. Amma wanda ya kasance bai yaƙe ka, ai, akwai waɗanda suke ƴan ƙungiyoyin ne suna nan, su kuma ba sa yaƙar wannan ɓangaren da waɗancan suke yaƙa. Sai masa da ƙaruna musu soyayya, shi ne musu kyauta, suna wani komai dai a zuciyarsu dai ba a sani ba. Allah ta'ala ce waye, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye, a yi mu'amala da mutane da abin da yake a bayyane. Wallahu yatawalla sirra'i, Allah shi ne ya jibinci sanin abin da yake ɓoye. Saboda haka su ma waɗannan mata idan sun zo da zahirin za ku yi aiki, abin da yake ɓoye in kafirci ne ma, oho, Allah ta'ala dai ya sani. Duk sancan kuma ya zama kafiran ma idan sun zo, akwai lokacin da Kutaila ita ce mahaifiyar Asma'a binti Abubakar ta zo sada zumunci, ta zo da kyautoci iri-iri, irin su zuba ne, irin abu na rini. Hakan nan ta zo ta kawo ita Asma'a, sai take ba ta karɓa. Allah ta'ala ya hana mu'amala da mushriki, saboda mahaifiyarta mushrika ce. Shi ta gaya wa nana Aisha, ta bi ita kuma ta gaya manzo sallallahu alaihi wasallam, a'a, ki sada zumuncinta abinda ta zo da duka ki karɓa, kuma ki shigar da ita gidanki, zakinki, ki donar da ita a shimfiɗarki. sautin su da bata yaƙi ta a addininta ko ta taimaka an fitar da ita ba. Kuma yanzu abubuwa duk sun yi sauƙi ba kamar da ba. Wannan ce ta sa. Duk irin wannan da ya faru bayan sulhun Hudaybiya. Wala tumsiku bi ismi kawafir. Wasa'aluhu ma anfaqtum. Idan mu'minan suka zo wajenku ku musulmi ko kuma idan ya kasance kuma musulmi ne mata suka kafi suka yi ridda suka koma kuma wajen kafir. Wasa'alu ma anfaqtum. Sai ku tambayi kafirin su ma don kakar ku don ya zama ku ya rage asara su biya ku wahalhalun da kuka yi a aurensu. Wale su al'umma an faɗi in kuma nasu ne kafirin suka musulunta suka dawo wajenku su ma su lissafa abubuwan da suka kashe a aurensu. Zalikun hukumun lafi wannan shi ne yadda kuka gina to haka hukuncin Allah ta'ala yake. Duk wa'insu hukunce-hukuncen yanzu ba a aiki da su saboda matsayin addinin musulunci ba irin na da wa'insu an soke su saboda wa'innan ayoyin suna da sharhuna da yawa iri-iri. Malamai sun fitar da hukunce-hukunce yake masala ce ta usura, masala ce ta aure, ta family. An fitar da hukunci-hukunci. Wannan shi ne hukuncin Allah wanda yake yi a tsakaninku. Shi ko duk hukuncinsa ba ya yi sai idan akwai hikima akwai maslaha. Baya yin hukunci a yadda wani zai cutu. Lallai sai idan za a amfana. To irin hukuncin kenan da ya yi tsakaninku. Allahu alim na ku. Haka ne ko? Yabuna? Na gwanin gwanaye da ana ji ko? Wannan ayoyi ne waɗanda ya kasance to wa in fata kun shi min azwajikum illal kufari ba qabt. Idan kuma wanda ke cikin matan kaman yusul wanda suka yi ridda suka koma wajen kafirai ba qabt ku samu kaman ganima wa'annan awwal da aka ce su musulmi su baiwa kafirai a sadaki. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai ci a cikin muhallaka ta aljihunka ko kuma da aka samu ganima aka raba aka baka rabanka daga ciki zaka fitar ba a'a a baitul mali kawai za a fitar. Fa aqabtum ay fa ganimtum sai kasance su kuka samu ganima to kafin a raba duk sai a biya su kafirin da matan suka musulunta suka dawo wajen musulmi. Wato lalina zahabat a zawajin su ku baiwa wa'inda matansu suka tafi suka dawo gurin ku. Misala ma an faku gwargwadon abinda suka kashe a aure sai idan ya kasance abinda suka kashe din ya zama na haramu ne kamar da wa'yansu da giya suka yi ta dake ko da alhamdulillah abubuwan abin da Allah ya hana to wannan to ba za a giya wannan ba. Ta kulla ku ji tsoron Allah a dukkan irin abin da za ku yi. Wata kulla labi an tunbihi mu ne ku ji tsoron Allah wanda shi ne kuka yi imani da shi. wannan ayar ita ne ta irin abubuwa na goma goma cikin Qur'ani da kan san wa'in su rukunin wa'in su ayi haka sai ku ga sai ka hinka kirga goma kuma ya ayu lillahi amanu idza ja'akum nuniyatu muhayyatu fa tashiku Allahu a'lam bi imani in alintum huna khairun fala taj'una il kufra la hunna hillun lahum wa lam yuhillu wa atu ma anfaqu haka ne wala junaha alaykum an tankihu ni idza atitu na ujurakum wala tumsiku bi ikamil kawafi zalikum hukmun la yahkum bainakum zalikum ne kun yi na fara wala alima ji to ina na tsallake da yaki wasu aluma an faɗi malika ma an faɗi shi ne na ɗan dake to shi ne ya zuwa ko aski ni kuna min hayi su kana min waje diku wala turaru kuna turaru kul ali mun kuna ulatan fa an an diwa da hatar la hamla ku wala turaru min turaru kul ali ko aski nu hunna min hayi sakantum min waje diku wala turaru hunal tuzayku alayhi in kunna qulat hanni fa anti wa alina ta'ala ala hamlahu wa atamiru bainakum bi ma'ruf ha akwai daya bainara annakum fa atuhu la ujurakum wa atamiru bainakum bi ma'ruf haka ne sai askinuhu ne min da haisu kan timin wala turaru ne sai ku alaihi mun kun da wala tani ku an tuzo alina hatta ya ta alhamdu ku ne da Allah ku ba a tuwo ne ujura ku wa ta miru ne ku ni ma'ru yau ku yayi ko in ta na fa kace ni lahu ukura je ki zo sa ki min sa ki kun kura ni ko fali tu ni ma ata hulla dai ko duk la nasu illa ma ata ha sai ga Allah ba da usul ni shi 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 ma guda to ko haka nakan fara da su haka ni ba wai gani ne wani ya ta fara ko na ni je goma din nayi suna na ji to saboda haka kun je ji yadda awon suke insha Allah na kuma sai a tashi yanzu mun gama abin da ya shafi sunan hudaybiya sai kuma bayan da aka bude makka ko matan su ma cin cirindo suke zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da mubaya'a a makka sun je zauna a dutsen safa sai ka ba dai wani abu zan faɗa da wannan sallallahu ila ita wannan sura kawai akwai abin da ke faifa ne shi ba tana da muhimmanci a cikin mutum to idan ka sanci ta samu matsala in za ka rubuta sai kuma ka hana kullum kafa ɗaya kaza zuwa kwana uku in sha matsalar sai faɗi wasu za a samu lafiya a kanta kuma wa'annan ayoyi na ƙarshen sutul hashir dama suna da cikin ayoyi wa'anda sukan zo a abubuwa iri zuwa cikin ayoyin rukiya wa'anda idan an karantawa wanda aka tabbatar akwai alamu irin na aljanu ko dai ya kasance kafin a gama karantawa sun tafi ko kuma ya kasance su kone ko su gudu ko kuma su yi magana dole sannan sai a yi mu'amala ta dace da su a fitar da su da wa'annan ayoyi guda hudu suna da gani kuma sannan in ba a manta ba suna da a daga cikin ayoyi guda 33 wa'anda muka faɗa a karatun bara wanda hadisi ne na Ibn Sirin wanda ya ci ya rawaito daga Ibn Umar wanda ya kasance tsarin gida ne tsari ne da kowane irin abu wanda ya kasance niki da yake faruwa a kowane lokaci a jikin mutum ko a dukiyarsa ko a wunnasa halin tafiya ko zaman gida kuma har yanzu abin da ya shafi masu farajin da shurɓarin jiki su ma wannan ana karantawa masu irin wannan tsirciya kuma sun koma daidai kuma ai dun fadi zuba ya kamata mutane sai su koma wanda muka faɗa saboda babu lokaci ana fata Allah subhanahu wataala wanda muka karanta daidai ya ba mu ladan wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya kuma gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله